sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariya ta yau Lahadi wanda ta yi daidai da 21 ga watan Nuwamba 2021. Inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 10 na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin da wannan safiyar tamu. Amma ga kanin labarai,
jami'an sojoji na gwamnati sun ce an cimma yarjejeniya tsakanin sojojin Sudan da gwamnatin farar hula na mayar da Prime Minister Abdullah Hamdok bayan da aka masa juyin mulki. Yau Lahadi, ma'aikatar harkokin wajen kasar Turkiya ta sanar da cewa an dawo da 'yan kasar 7 da ake tsare da su a gabashin Libya cikin koshin lafiya. Prime Minister Poland ya kira rikicin 'yan tsirana akan iyakar Belarus da Poland, yankin gabashin tarayyar Turai, da cewa shine yunkuri mafi girma na hargitsa Turai tun bayan yakin tatar baka.
Kanin labaran da muke tafi da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labarai. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji kowane irin hali wata al'umma ta tsinci kanta ciki. Kana cikin wani irin yanayi?
An ka taimako da an ka ba mu, mun gode Allah ya saka da alheri. Sai kwarai ko yake da umhani gare mu, tun da abinci na ga mu ci.
An gargadi 'yan siyasa da jan aiki da ke gabansu, musamman na hada kan al'ummarsu.
Ci gaban nan da ake nema ba zai yi ba sai da zaman lafiya. Kuma siyasa akwai hanyoyi da yawa.
Kadan daga cikin rahotanni da muke tafi da su kenan, sai a biyo mu sannu a hankali. Bayan nan kuma muna tafi da shirin mu na matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiyya Hamza Ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar. Amma duk kamun a kai ga jin waɗannan, sai an fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Jami'an sojoji na gwamnati sun ce an cimma yarjejeniya tsakanin sojojin Sudan da shugabannin farar hula na mayar da Prime Minister Abdullah Hamdok, wanda aka hambara a juyin mulkin watan da ya gabata. Sun kuma ce za a saki jami'an gwamnati da 'yan siyasa da aka kama tun bayan juyin mulki ranar 25 ga watan Oktoba. A wani bangare ne yarjejeniyar da aka yi tsakanin sojoji da jami'an siyasa, ciki har da jam'iyyar Umma mafi girma a kasar. Hamdok zai jagoranci majalisar ministoci mai zaman kanta, inji jami'an. Sun ce majalisar ɗinkin duniya da Amurka da sauransu sun taka muhimmiyar rawa wajen tsara yarjejeniyar. Sun yi magana ne bisa sharuɗin a sake sunansu don tattaunawa kan yarjejeniyar kafin a sanar da ita a hukumance. Yau Lahadi, ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Turkiya ta sanar da cewa an dawo da 'yan kasar 7 da ake tsare da su a gabashin Libya a cikin koshin lafiya. Mutanen 7 galibin su ma'aikatan gidan abinci ne, kuma an tsare su a gabashin Libya tsawon shekaru 2, kamar yadda kamfanin dallancin labarai na gwamnati wato Anadolu ya rawaito. Anadolu ya bayyana cewa jami'an leƙen asirin ƙasar Qatar sun haɗa kai da hukumar leƙen asiri ta ƙasar Turkiya MIT a ƙoƙarin su na ganin an sako Turkawa 7 cikin ƙoshin lafiya. Ma'aikatar harkokin wajen Turkiya ta bayyana cewa muna godiya ga gwamnatocin ƙasashen Libya da Qatar, musamman cibiyoyin da suka taimaka wajen ganin an sako 'yan kasar mu. Turkiya ta tura Dakaru zuwa Libya ƙarƙashin yarjejeniyar 2019 kan haɗin gwiwar soji da aka rattaba hannu da gwamnatin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta Tripoli GNA, tare da taimaka mata wajen daƙile harin da dakarun janar Khalifa Haftar suka kai a gabashin Libya. Prime Minister Poland Matthew Morawiecki ya kira rikicin 'yan tsirana akan iyakar Belarus da Poland, yankin gabashin tarayyar Turai, shine yunkuri mafi girma na hargitsa Turai tun bayan yakin tatar baka. Prime Minister ya yi kakkausar suka a yayin da yake shirin gana da shugabannin tarayyar Turai a daidai lokacin da Poland ke fuskantar rikicin kan iyaka, amma ya ƙara dagula al'amura a Brussels saboda zargin da ake mata na sabawa ka'idojin demokaradiyyar kungiyar. Kasashen yamma suna zargin Belarus da haifar da rikicin ta hanyar kawo bakin haure galibi daga gabas ta tsakiya tare da kai sakan iyaka da yin alƙawarin shiga cikin kungiyar Turai cikin sauki. Belarus dai ta musanta wannan ikirari, a maimakon haka ta soki EU akan kin daukar bakin hauren. An kama ta dumu-dumu, galibin bakin hauren suna ba da rahoton tilastawar jami'an Belarus na sai sun tsallaka kan iyaka, sannan hukumar Poland suka tura su zuwa cikin yankin Belarus.
Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara, kamun mu kai ga kashi na biyu. Bari mu fara da rahoton mu na farko. Al'ummomi da dama a Najeriya da ibtila'in tashe-tashen hankula suka daidaita na ci gaba da fuskantar matsin rayuwa a sansanoni da dama na 'yan gudun hijira a yankuna daban-daban na kasar. Wani abu da ke nuna hakan shine halin farin ciki da 'yan gudun hijira da ke zaune a ɗaya daga cikin yankuna da ke da matsalar tsaro suka nuna lokacin da suka samu tallafin abinci daga ƙungiyar 'yan Najeriya mazauna nan ƙasar Amurka ta hannun hukumar ba da agaji ta Red Cross. Daga birnin Shehu ga abokin aikinmu Muhammad Nasir ya yi komuna da cikakken rahoto a game da wannan agajin.
A Najeriya, musamman a yankin Arewa, dubban jama'a ne tashi-tashin hankula suka raba da gidajensu, suka gudu suka bar komai da ke gare su domin tsira da rayukansu. Mafi yawa daga cikinsu da ke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira suna cike da bukata saboda yanayin da ya tilasta su baro gidajensu ba cikin shiri ba. Dahiru Masama shine hakimin wasu 'yan gudun hijira da suka gudu daga garinsu na Masama a yankin Wurno na jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya.
Za su zo su aza mana kuɗi, mu ba su kuɗi kwana biyu kwana uku, kuma su za su aza mana kuɗi, kuma in suka samu mutum nan ko mata sai su kwasa su yi dagi da su. Abin da ya buwaye mu ya ƙarshen mu muka taso muka komo nan muka zauna. To nan mu abin da muke nan daga dai wanda adda dan halin ta shi ya kwadugo, ita shi kwadugo, wanda bai adda abin sana'a shi, wanda a irin mu kuma wanda bai da harkai dole sai ka zo can gari wanda ya san ka shi dan taimaka maka to ka ba iyalinka.
Duba da halin matsi da jama'a ke ciki, tun ma ba da matsalar rashin tsaro ba a Najeriya, yasa kungiyar 'yan Najeriya mazauna kasar Amurka mai suna Zumunta Association take bayar da tallafi ga mabukata a Najeriya a kowace shekara da mai sauƙaƙa halin da suke ciki. Wannan karon jihar Sokoto na cikin jihohin da suka amfana da tallafin, inda kungiyar ta baiwa kungiyar bayar da agaji ta Red Cross kuɗi domin taimakawa jama'a, kuma kungiyar ta Red Cross ta sayo buhuhuwan shinkafa 100 ta raba wa 'yan gudun hijira 100 da ke yankin na Wurno. Ibrahim Engaski shine sakataren kungiyar agaji ta Red Cross a jihar Kebbi, wanda kuma ya maganta da yawan babban sakatare na kungiyar na ƙasa.
Mutanenmu da ke nan zaune a nan gida Najeriya su kuma ya kamata a ce a yi kwaikwayo bisa ga irin wannan abun na alheri da mutanen da ke zaune Amerika su ga cewa ya abu ne da ya dace. Muna kira ga kungiyoyi da kuma mutane masu hali wannan ƙasa su duba su ga irin halin da mutane ke ciki, da Allah su kawo taimako. Wannan wurin da muka zo wannan in ka duba abun da za a bada kamar ya na faɗa ba wani abu ne, amma abin da irin amfani wani abun zai yi mutane ne ka duba, in ka duba za ka ga mata, za ka ga ɗaya ƙananan yara a ce wuri irin wannan wurin da ake zaune a ce babu ruwa.
Alamu dai sun nuna a fili cewa wannan tallafin ya so sa rayukan waɗanda suka amfana da shi, domin sun kasance cikin annashuwa yayin karɓar tallafin.
Sai muna yin godiya saboda duk wanda ka ga ka taso ya kula da kai ya baka iri na al'amari ne.
Arama Aliyu, an ga taimako da anka ba mu, mun gode Allah ya saka da alheri. Eh, kwarai ko yake da umhani gare mu tun da abinci na ga mutum.
Tallafi ga mabukata a cewar masharhan talmurran yau da kullun kamar Professor Tukur Muhammad Baba abu ne na alfahari.
Duk addinai da muke da su, manyan addinai na duniya suna karfafa irin waɗannan abubuwan, don haka in kuma waɗannan 'yan Najeriya har suna tuna gida ba su manta halin da mutane ke ciki a gida, abin alfahari ne kwarai da gaske, ba wai mu zauna mu jira gwamnati ba.
Wannan tallafin dai ɗaya ne daga cikin jerin ayyuka na jin ƙai da wannan ƙungiyar ke aiwatarwa ga 'yan Najeriya domin sauƙaƙawa jama'a, abinda da dama daga cikin jama'a ke ganin cewa da sauran masu hali za su yi koyi da hakan da an yayewa jama'ar ƙasar nan damuwa a fannoni daban-daban na rayuwa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Yau Lahadi ne, 'yan ƙasar Chile suke kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasar da ya fi kawo rabuwar kai don bayar dawowar mulkin demokradiyya kasar tun shekarar 1990 yayin da tsohon dan majalisa mai ra'ayin manje ke fafatawa da wani mai sassaucin ra'ayi wanda yake goyen bayan gagarumar zanga-zangar da ake akan tituna a bangare da Jose Antonio Cas dan shekaru 55 dan katolika ko mahaifin ayya tara ya alƙawarin murƙushe miyagun laifuka ya kuma yaba da gadin tattalin arziki na sabon mai mulkin kama karya Augusto Pinochet saboda yawan faɗin gaskiya masu ra'ayin mazanjiya da kuma wani lokaci ra'ayoyin siyasa masu ban sha'awa kamar gina rami don hana shi gida fice ba bisa ka'ida ba sun sa ana kwatanta shi akai-akai da tsohon shugaban Amurka Donald Trump da Jair Bolsonaro na ƙasar Brazil daga ƙarshe hukumomi sun ce sojojin Isra'ila sun harbi wani Bafalastiniya bayan da ya buɗe wuta yau Lahadi a tsohon birnin Kudus inda ya raunata mutane hudu a cewar Haaretz jami'an Isra'ila sun bayyana wanda ya harbe Fadi Abu Shahadan mai shekaru 42 daga gabashin Kudus wanda aka san yana da alaka da Hamas lamarin da ya faru ne a wani wuri mai tsarki ga Yahudawa da Musulmi an san Yahudawa a dutsen Haikali da Musulmai a matsayin wuri mai tsarki jami'an Isra'ila sun ce akalla ɗaya daga cikin waɗanda suka harba bindiga ya mutu daga baya sakamakon raunin da ya samu harbin yau Lahadi shine na biyu a cikin ɗan kwanakin nan an harbe wani matashi a ranar Laraba a tsohon birnin bayan da ya daɓa wasu jami'an 'yan sandan kan iyaka wuƙa
labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia bayan labaran duniya yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni tawagar gwamnonin jam'iyyar APC a Najeriya ta ziyarci jihar Gombe domin jajantawa da kuma yin ta'aziyya ga iyalan mutanen da suka rasa rayukansu a sanadiyar wata rashin jituwar siyasa da ta haddasu wanda ta yi sanadiyar mutuwar wasu mutane a 'yan kwanakin baya a birnin na Gombe a fadar jihar tawagar wadda gwamnan jihar Katsina Bello Masari ya jagoranta sun yi kira da 'yan siyasa su haɗa kai waje ɗaya don ciyar da ƙasa gaba abokin aikinmu Abdulwahab Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya haɗa mana
idan za a yi tunawa dai an samu yamutsin siyasa da ya janyo sanadiyar rasa rayukan mutane da ɓarnata dukiyoyin jama'a da ƙone-ƙonen motoci a sa'ilin da wasu matasan siyasa da suka yi ƙoƙarin hana tsohon gwamnan jihar Gombe sanata Muhammad Danjuma Goje shiga cikin garin Gombe wannan yanayi bai yi daɗi wa uwar jam'iyyar APC ba kan hakan aka tada tawagar gwamnonin APC a faɗin Najeriya da su kai ziyarar jajantawa gwamnati da kuma al'ummar jihar Gombe kan abin da ya faru.
A wakilcin gwamnonin APC na Najeriya ba ki ɗaya to muka zo mu jajanta kuma mu yi ta'aziyya ga wanda suka rasa ransu saboda ta rikicin siyasa kuma tare da roƙo da dukkan shugabanni na kowane mataki cewa ai sama ci gaban nan da ake nema ba zai yi wasu da zaman lafiya kuma siyasa akwai hanyoyi da yawa wanda ake maganin bambancin ra'ayi kuma da ba a sa ran za a yi ba a samu bambancin ra'ayi da ba a siyasa ba saboda haka ya zama wajibi ne ga dukkan tun daga kan kansula har zuwa shugaban kasa da kuma wa'anda arzikinsu ko matsayinsu ko saninsu ya kai a ƙasar da suke da unguwar da su tabbatar da sun yi abubuwa wa'anda za su kawo wa al'umma zaman lafiya sai da zaman lafiya ake neman ci gaba. Shi tarihin shugabanci in ba dan ya kare ramin mutane da lafiyarsu da dukiyarsu ba mai amfani shi. To saboda haka dukkan muna da haƙƙi wanda yake dole ne mu yi shi saboda rantsuwar da muka yi a kowane mataki ta mutanen ƙasar nan ne ba. Saboda haka a yi siyasa da hankali da tunani da kuma sa al'umma gaba domin duka in ba mutane aka sa gaba aikin banza ake to kuma sa
daga mutum da yake kashewa ko lalata dukiya ko rashin lafiya ko jo wani rauni na wanda kace tayi dan tsawa za ta tare shi saboda haka muna kira ga shugabanni bambanci wajibi ne a same shi to amma ayi maganin shi ta hanyar lumana ta hanyar baki ba tare da zuwa an da confession
ajabin godiya a madadin gwamnatin jihar Gombe da kuma al'ummar jihar gwamna Muhammad Yunus Yahaya ya bayyana murna da kuma farin ciki game da ziyarar jajantawan da gwamnonin APC din suka kawo sanye ci gaba da cewa
gwamnonin jam'iyyar APC suka zo domin su mana jaje su mana ta'aziyya bisa wannan an takaddama da aka samu wanda ta yi sanadiyar rasuwar mutane kuma muna musu godiya mun ji daɗi matuƙa tunda sun gwada mana ƙauna sun goma gwada mana so yasa suka zo domin su mana wannan jaje sai bai zuwa inda rabe dauka saboda haka muna musu godiya matuƙa muna fata Allah ya saka musu alheri bisa wannan ziyara duk wanda yake jihar nan ya sani Muhammadu Inuwa ina roƙo a kullu cewa a ganna lafiya kuma za mu ci gaba da neman zaman lafiya domin mun babu shi ba za mu samu ci gaban da ya kamata ba kuma ba za mu sauke alƙawarin da muka yi wanda muka yi rantsuwa akan cewa za mu kare lafiya
Allahumma Muhammadu wa Amurka daga Bauchi a Najeriya
to baga bacin siyasa sai mu ya da zango a jamhuriyar Niger inda daidai lokacin da tawagar masu aikin shimfida bututun man fetur a kasar ke gudanar da wani zagaye a garuruwan da bututun man zai bi a wannan karin sarakunan gargajiya sun ce ba za a yi musu sakiyar da babu ruwa ba kamar yadda aka saba yi a baya akan tawaye wa jama'a haƙoƙinsu wajen biyan su abin da ya dace Bangarorin dai sun fara ganawa da zimmar magance duk wata matsala da ka iya bijirowa. Ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya hada mana daga birnin Kwanni.
A daidai lokacin da tawagar kamfanin WAPCO Niger kenan Africa Oil Pipeline Company ke ci gaba da zagaya garuruwan da jamhuriyar Niger za ta shimfiɗa bututun man fetur domin amincewa da kundin da zai kumshi yanda wannan aikin zai wakana. Sarakunan gargajiya sun ce a wannan karon za su ɗaukar lauyoyin da za su kare haƙoƙin talakawansu domin kar a yi musu sakiyar da babu ruwa kamar yanda sarkin Gobir Tudu Madawa. Alhaji Maniru da mai martaba sarkin birnin Kwanni Alhaji Muhammad Salihu Sardauna suka yi bayani a lokacin da tawagar ta yi ganawa da wakilan masu gonakai da bututun man zai ratsa a yankunan su a Madawa Malbaza da birnin Kwanni a cikin jihar Tawa
in mun ka ga lalle ba madda husa'a ta kokowa ko ta sallon ciniki ko wani abu ga kenan muna iya fadan wani ko abuka sa shi gaba don kun mun ka sa shi gaba muna gida kuncin sai in ta ga su in so ya zaka ya kire mu ya ce to ga yanda mun ka daidaita
akwai committee wanda za a kawa tare da hukuma tare da ungiyoyin gwaragulla tare da mutane na da kuma shawara da nika so in ba ku ya kamata wanga gani mu doki wakili abin da an wakili mu dan aboka wanda zai zama ido mu shi zama kunna da abubuwa da yawa sun sha faruwa nan saboda muna din sai a zaka misali abin da ya kamata mu samu goma sai a babu uku kenan aboka in ya zaka zaki tattauna ne tare da su wanda ya kamata su sallame mu kar a zo a doki hilayen mu bisa ga abin da ya kamata a ba su a irin na meri
Matri Illo Isufu shine commissioner mai aikin wallafa kundin da ke maganar shimfiɗa bututun man fetur a jamhuriyar Niger yana cewa babu matsala da zaran talakawa suka dauki lauyoyin da za su kare haƙoƙin su
shi haƙƙi ne kuma inci ne dan ƙasa duka in yana buƙatar ya dauki lauya ya kama mishi inci shi ne yayi wani ba ya iya hana mishi in ya ga dama ya ce to ba sai ya dauki lauya ba kuma wannan ma inci shi in sun doka inci su ne an ba su doka kuma inci su ne babu wani matsala tunda doka ce tana nan an rubuta mun san duka da ake aiki kenan za mu bi doka saboda a ba kowa haƙƙi
game da maganar ratsa gonakan garuruwan su na nemi jin ta bakin hakiman da suka wakilci masu filayen da bututun man zai bi a jamhuriyar ta Niger musamman a wannan yankin na jihar Tawa
wannan aiki na bututun jama'an Sahara da shekara da dayar da shi don kasar nan. Kamin duk wani jiya an kire ni kawai kamar haka, an ce ga aikin da za a yi, ba mutane albashar saboda lokacin nan cikin karkara na aiki zai bi, kuma duk inda aikin ne bi sai an bi.
Oh, ina cikin wurin ciki da bututun mai zai bi garin da aiki saboda amfani na kasa da gari.
Wannan bututun mai zai bai wajen guriyar Niger damar sarrafa gangar danyen man fetur 200,000 a kowace rana daga jihar Difa zuwa bakin teku a kasar Benin. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, sannunmu da asirin sake kasancewa tare cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Kamar kullum sunana Shamsiya Hamza Ibrahim, jagorar shirin. Madalla, sanin kowa ne irin rawar da kafafen sada zumunta ke takawa a rayuwar mu ta yau da kullum a wannan zamanin kudin nishadantar da kai da ɗebe kewa ko neman ilimi da sada zumunta ko hada abota da dai sauransu. Amma babban abin da mutane ba sa la'akari da shi shine duk abin da ka tura ko ka wallafa a waɗannan kafafe yana nan na har abada dan ba sa mantuwa kasancewar su suma da na'ura mai kwakwalwa aka kirkiro su. Abin da Bature ke cewa the internet never forget, koda kuwa kai ka manta to su yana na a aji a kundin kafafen na sada zumunta. Tambayar a nan ita ce, shin mun san tasirin abubuwan da muke wallafa a shafukanmu na yanar gizo?
To sunana Abdullahi Ali Katsina, kuma ni ne shugaban kungiyar wayar da kan al'umma kan shugabanci na gari, zaman lafiya da cigaba. Ita kafar sada zumunta an kirkiro ta ne saboda isar da sakonni tsakanin juna, sada zumunta na yanwantaka, kasuwanci, ilmantarwa, nishadantarwa da sauran muhimman abubuwa. Amma saboda a kasashe irin namu na Afrika waɗanda suke tasowa, mutane suna da rauni na ilimi da kuma sanin muhimmancin yadda abubuwa da amfaninsu da kuma dalilin da sa aka yi su. A wannan ya sanya kowane irin mutum yana iya amfani da abin da aka kirkiro don cigaba wajen maida al'umma baya. Saboda 'yan banga siyasa, karnukan farautar 'yan siyasa sukan yi amfani da kafar yaɗa zumunta wajen ɓatanci da kuma yada bayanan ƙarya, wanda kamar da kike magana ban shekara ɗaya kuma wannan wanda ka tada shi kana iya bari shi ka koma wajen wanda ka yi makwatanci. Rana sai ka ga ta tuna maka cewa shekara da ta wuce ga abin da ka aikata. So a wannan lokacin sai kiga ana nadama, mutane suna tunanin to me ya sanya wannan abin yake sake dawowa. Wani yana nuna irin illa na fitar da bayanai domin tada zaune tsaye ko kuma kirkiro da magana da ba ita ba don tada hayaniya, saboda dole a gaba sai kai nadama, saboda zaka waye gari ka sake samun bayanai akan yadda ka sanya shekara ɗaya, shekara biyu, har zuwa shekara biyar.
A irin wallafe-wallafen da ake yi waɗanda ba su dace ba, akasari ya fi illata rayuwar mata, saboda ko ba komai wata rana za ta zama uwa, kuma idan akwai aikin tabara a lokacin da take budurwa ba za ta so a nuna wa 'ya'yanta ba. Su kuma waɗannan kafafai ko da shekara nawa ka yi abin da ka wallafa yana nan, idan ita kafar ba ta tuna maka ba to wasu da suka sauke akan wayoyinsu za su tuna maka. Duk da sanin haka, Hafsat Abubakar ta bayyana dalilan da yasa wasu matan suka yi irin wannan wallafe-wallafen.
To mata da yawa sun san da wannan, amma kin san maybe mace lokacin da take tashi take ji da kanta akwai abubuwa da yawa da za a gaya mata ba za ta yarda ta ji ba, don ta gan cewa wasu tana yi ita ma tana so ta yi. Wayansu kuma kin sani cewa ta gani maybe a social media wata ta yi posting ita ma tana so ta yi irin wancan abun, amma ta manta cewa wata rana za ta tsufa, ta manta cewa kuma wata rana za ta kafa iyali, ta manta cewa wata rana kuma zai dawo a sa sanadin wani abin da zai dawo zai maybe za a iya ai blackmailing inta ko kuma tana neman wani position a rayuwa da zai zo ya hana ta samun wancan. Mata da yawa suna manta wancan.
Shin a za a iya cewa karancin ilimi ne ya haifar da haka ko kuma dai karancin wayewar ne?
Wayansu wata rana fa ba karancin ilimi ba kuma ba karancin wayewa ba. Yanzu internet da in baka da ilimi ba za ka zana kai operating ba, akwai ilimin. But amma abin da nake so ki gane shine cewa maybe kin san wani abu maybe is a trending because yanzu in kin duba a social media zaki ga ana yin challenge in kin duba a social media abun da yake trending to maybe ita kuma tana so ita ma ta gan maybe tana so ka gan duniya su ganta ita ma tana trending zaki ga ita ma so sai wancan abun ta manta yi precaution abun da zai bi bayan abun da ta yi
ta dalilin haka an samu rarrabuwar aure an samu kuma yanda ake mu mutane kasafi da sauran su shin ta yaya za a shawo kan wannan
kin san yanzu ya kamata especially mu mata mu ne iyaye mu ne ma muke taya muke training din yara a gida amma da ya kamata yanzu tunda wannan ji yana faruwa ya faru da mace daya ya faru da mace guda biyu ya faru da mace guda uku ya kamata mu ma mu dan su mu zauna mu ce okay wannan abun nan dai mu hana kanmu mu kan ana ƴaƴan mu mu hana ƴan uwan mu shi wannan abun fa ya faru da wannan ya faru da wannan mu daina posting din wasu abubuwa akan yanan gizo
duk da cewa waɗannan matsaloli da ka iya tasowa za a iya kauce musu idan aka bi shawarwarin kan hanya da ta dace wajen amfani da waɗannan kafafe inji ta bakin Malam Abdullahi Aliyu
inda a ce gwamnatocin mu na jihohi da gwamnatocin mu na tarayya za su ba da dama wajen kirkiro da wasu lokuta a kafafen yaɗa labarai na jihohi radio da talabijin da jaridu da sauransu wajen ilmantar da al'umma akan muhimmancin yadda ake amfani da social media kamar yanzu kwanakin ba ana magana za a yi regulating a social media mutane na ganin ai ba daidai bane ba daidai bane ba amma har a Amurka ana yi ba komai zaka waye gari ka saba ba komai zaka fada a saba kai har su kansu masu kafafen sada zumunta akan ci tara me yasa suka bari kaza ya yadu me yasa to mu abinda muka rasa kenan ba a sa ido ba wanda ya damu da me kai kuma ba a yi hukunta waɗanda suka tallafa wajen yada wannan yanzu kwanan nan mun ga abin da ya faru da Twitter wannan matakan an dauke su a China an dauka a Singapore an dauka a US an dauka a UK da sauran kasashen duniya ba za ka yadda a yada wasu abubuwan da za su compromising da dokokin kasar ka ba ba za ka yadda ka sa ido a attacka dokokin kasar ka ba saboda haka ɗan ƙasa suna da iko da za su iya gudanar da al'amuran su ba tare da shiga haƙƙin sauran al'umma ba amma mafi muhimmanci shine yaya za a ilmantar da al'umma waɗanda ba su sani ba wani matakai ne za a dauka a sanar da su waɗanda suka sani wani irin ƙarfafa gwiwa za a yi musu amfani da abin da suka sani wajen taimaka ma tattalin arzikin ƙasa wayar da kan al'umma da kuma isar da sakonni za su bunƙasa cigaban wannan
kan wannan batu kungiyar marubuta arewa a kafofin sadarwa ta zamani wato Arewa Media Writers a Nigeria suka ga dacewar rubuta littafi kato kan kan rayuwar samari da ƴan mata a social media wato kafofin sada zumunta a yanar gizo comrade Abbasani Fantami shike zama shugaban kungiyar na ƙasa kana wanda ya rubuta littafi zamu ji dalilan da yasa ya maida hankali kan wannan amma saboda karancin lokaci da aka dibar wa shirin wanda ba zai bari mu kawo muku dalilan nasa ba amma ko na gaba zamu daura yanzu a madadin dukkan waɗanda aka jiyo muryoyin su da daukacin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi kisalam
da haka muka zo ga labaran duniya a takaice
jami'an sojojin da gwamnati sun ce an cimma yarjejeniya tsakanin sojojin Sudan da shugabannin farar hula na mayar da Prime Minister Abdul Hamdok wanda aka ambara a juyin mulkin watan da ya gabata sun kuma ce za a sake jami'an gwamnati da 'yan siyasa da aka kama tun bayan juyin mulki ranar 25 ga watan Oktoba a wani bangare ne yarjejeniyar da aka yi tsakanin sojoji da jami'an siyasa ciki har da jam'iyyar umma mafi girma a kasar yau lahadi ma'aikatar harkokin wajen kasar Turkiya ta sanar da cewa an dawo da 'yan kasar bakwai da ake tsare da su a gabashin Libya a cikin koshin lafiya mutanen bakwai galibin su ma'aikatan gidan abinci ne kuma an tsare su a gabashin Libya tsawon shekaru biyu kamar yadda kamfanin dallancin labarai na gwamnati wato Anadolu ya rawaito
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar taku sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na gobe karfe 6 agogon Najeriya Niger Kamaru karfe 5 agogon GMT da Ghana za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu rahotanni yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Leonard Sahilu ni kuwa na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia peace salam